الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا أكو غوتا رمضان هجرة تدبود داري هدود أربع اندبير ya dace da 13 ga watan 3 shekara ta 2024 muna cikin tafsirin suratu yasin zamu ci gaba daga aya ta 20 insha Allah karatun mu na yau yana dauke da bayani akan ribar gaskanta manzannin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu labari a cikin wannan sura shine labari na farko cewar ya aiki wasu manzanni su uku ga wata alƙarya amma abin takaici mutanen alƙaryan ba su gaskanta waɗannan manzannin ba babu shakka wannan abin bakin ciki ne ko da a ce malamai uku ne suka yi wa'azi a gari mutanen gari ba su ɗauka ba kasan waɗannan mutane sun yi ganganci bare manzannin Allah ɗaya bayan ɗaya Allah maɗaukaki ya tura wa alƙarya guda uku ba su gaskanta waɗannan manzannin ba gaba ɗaya garin to sai zama an samu wani abin farin ciki guda wannan abin farin cikin shine wanda Allah ya saka shi a cikin alƙur'ani a ce maka an tura manzannin Allah mutum uku gari guda duk garin babu wanda ya yi imani sai mutum ɗaya babu shakka wannan mutum ya ci a jinjina masa saboda haka yasa Allah ya ba mu labarin sa ya ce wa ja'a min aqsal madina waja'a min aqsal madina Allah madaukaki yace sai gashi daga makurar birnin makura kaga don Allah ya nuna maka gaba ɗaya garin babu wanda ya imani sai mutum daya shi din ma ba ma ta kurkusa da birnin yake ba a ƙarshe shi sa Allah yace min aqsal madina wannan wata siffa ce ta yabo ga wannan mutumin an samu mutumin dake da gida a ƙarshen birnin rajulun wani mutum inji Allah yas'a yana gudu qala yace ya qaumi ya ku jama'ata ittabi'ul mursalin ku bi manzannin Allah ku bi wadanda aka aiko muku babu shakka wannan ayar inda zaka yi nazarin ta zaka gane yabo ne jinjinawa ce Allah madaukake yake ma wannan bawan Allah idan ka dubi littafin tafsiri kamar yadda muka gabatar da bayani malaman tafsiri suna kiran wannan mutumin da suna Habibun Najjar kamar misali a tafsirin al-Imam al-Alusi shine Ruhul Ma'ani mujallad na 22 shafin 226 yace wa kila kana majzuman, abinda labarin yazo shine shi wannan mutumin kuturu ne, yana da kuturta. Wa kana manziluhu aqsa babin min abwabil madina, gidansa yana ɗaya daga cikin ƙofofin ganuwar garin. Garin yana da ganuwa, yana da katangar da ta zagaye shi, to ita ganuwa dama tana da ƙofofi. To shi wannan mutumin gidansa yana cikin ƙofar ganuwa, kaga kenan ya zo ƙarshen gari. Abadal asnama saba'ina sana, ya bauta ma gumaka tsawon shekara saba'in. Yad'uhum liyakshifa burhi, yana roƙon waɗannan gumaka saboda su yayi masa damuwar da take tare da shi. Falam yukshab, amma bai rabu da wannan damuwar ba. To a lokacin da Allah ya tura manzanni mutum uku ga wannan alƙarya, mutanen alƙarya ba su gaskanta manzannin ba. Falamma da'ahur rusulu ila ibadatillahi ta'ala, to su waɗannan manzanni sai suka kira shi, suka ce muna kiranka ka zo ga bautan Allah, ka daina bautan gumaka. Kaga kenan su da kansu manzannin suka kira shi wannan kuturun, suka ce muna kiranka zuwa ga bautar Allah. To shine sai ya ce musu, hal min ayatin, ko akwai wata alama da za ta nuna cewar ku masu gaskiya ne? In ji shi wannan kuturun, kalu suka ce na'am, ƙwarai kuwa. Nad'u rabbana al-qadir, bari mu nuna maka cewa mu manzanni ne daga Allah, za mu roƙi Allah, shi Allahnmu mai iko ne. Yufarriju anka ma bika, Allah zai yaye maka damuwar da take tare da kai. Waɗannan manzanni suka gaya mar haka, wato za su roƙi Allah ya raba shi da wannan cutar da take tare da shi ta kuturta. Faƙala sai ya ce, inna hadha la'ajabun, babu shakka wannan abin mamaki ne, zai tabbata abin mamaki gare ni. Inna hadha la'ajabun li sab'una sana ad'u hadhihi al-aliha, a ce na samu shekara saba'in ina kiran waɗannan gumaka. Falam tastati tafrijahu, gumakan nan basu iya yaye kuturtan da take tare da ni ba. Fa kaifa yufarrijuhu rabbukum fi gadatin wahida, ta yaya Allahnku zai iya yaye min damuwa a safiya ɗaya, ni da ni shekara saba'in gumaka sun kasa yayewa, shi ko Allahnku zai yaye min a safiya guda ɗaya? Kalu suka ce, rabbuna ala ma yasha'u qadir, ai shi Allahn da ya aiko mu wannan garin mai iko ne akan abin da ya nufi, saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne. Wa hadhihi la tanfa'u shay'an wa la tadur, su waɗannan gumaka da kake ta bauta dama ba su da amfani, ba za su amfanar da kai da komi ba, kuma ba za su cutar da kai ba. To shi wannan mutumin dai, fa amana, ya gaskanta su. Wada au rabbahum subhanahu wa ta'ala, su kuma manzannin nan suka roƙi Allah. Fa kashafa Allahu azza wa jalla ma bihi ka allam yakun bihi ba'su, Allah ya yaye masa damuwarsa kamar bai taɓa samun wata cuta a rayuwar shi ba. Allah ya kawar da wannan cuta na kuturta da take tare da shi. Fa aqbala ala takassum, saboda haka ya ci gaba da sana'ar shi, yana sana'a. Fa idza amsa tasaddaqa bi nisbi kasbihi wa anfaqa an-nisfa al-akhar, wanda zaka gani a tafsirai sana'ar mutumin ta zo da bayani daban-daban. Wasu suna kiran shi kafinta ne, shi yasa ake kiran shi an-najjar, habibun najjar. Wasu na cewa manomi ne, sana'o'i daban-daban wanda labarin ya zo da shi. To abinda da ya nuna, duk sa'ilin da yamma ta yi sai ya tara abinda ya samu a sana'ar shi, sai ya raba kashi biyu. Anfaqa an-nisfa al-akhar ala nafsihi wa iyalihi, sai ya dauki rabi, shine zai ciyar da iyalansa, wannan zai kula da rayuwarsa da iyalansa. Amma rabin fa zai ba da sadakan shi kaga kenan ya raba dukiyarsa kashi biyu rabi sadaka rabi amfaninsa ne da kullu babu shakka wannan yazo a cikin littafin tafsiri falamma ahamma qaumu yana nan a cikin gari shi kadai ya musulunta su kuma mutanen wannan alƙarya fa sai zaman to sun yi yunkurin ma za su kashe waɗannan manzanni guda uku din za su ma kashe su to labari ya yadu shi kuma dama ba a cikin gari yake ba falamma hamma qaumuhu biqatlir rusuli jaa min aqsal madina yas'a sai ga labari ya iso mar yana ƙarshen birni labari ya iso masa cewa za a kashe waɗannan manzanni ai sai ya rugo a guje yana gudu kaga kenan yana sauri ya iso dan ya bada kariya ga waɗannan manzanni na Allah wannan yana cikin bayanin al-Imam al-Alusi wanda yake nuna cewa wa ala hadha nahatu lil asnami ghayru mushkil idan aka ce sana'arsa ita ce sassakan gumaka to wannan ba mushkila bace dan kasancewar yana sassakan abu kuma yana bautansa ya dau shekara kusan 70 yana roƙon sa bai samu biyan bukata ba amma lokaci guda Allah madaukaki sai ya warkar da shi wala yahtaju zalika illa jawabil ba'id shi al-Imam al-Alusi yana ganin wannan labarin babu mushkila amma babu shakka kamar inda muka gabatar da bayanin Ibn Usaymin a littafin at-tafsir al-famin a juz'i na 11 shafin 177 yace hadha al-khabaru aw hadha al-ismu wa at-ta'yin lam yasihha an-nabiyyi shi labarin duk inda za a ce ga sunan wannan mutumin babu shakka kuskure ne dan babu inda hadisi ya inganta daga manzon Allah babu inda manzon Allah ya kawo sunan wannan mutumin bai kira shi da wannan sunan ba babu shakka annabi yayi magana akan shi amma ba wannan sunan ya kira shi ba bai taba kiran sa habibun najjar ba to shi kuma Allah fa bai bayyana sunan mutumin ba ai kaga Allah cewa yayi waja'a rajulun wani mutum ya taho ai Allah bai ba mantuwa yake da shi ba Allah ya san mutum yana da suna amma Allah bai gaya mana ba kaga ya gwada cewa babu wata ma'ana na sanin sunan wannan mutumin kamar yanda Allah bai bayyana mana sunan manzannin ba manzanni uku din nan illa dai ya ce fa wa azzazna bi asbisalis mun karfafa da manzo na uku haka kuma Allah bai gaya mana sunan alƙaryar da abin ya auku ba Allah bai faɗa ba kamar yanda wanda yazo ta bayanin al-Imam Sa'di a nasa tafsirin Taysirul Karim ar-Rahman yana juz'in 6 shafin 693 yana cewa ta'ayyuna tilkal qarya ka kira sunan alqaryar ma law kana fihi fa'idatun la ayyana Allahu ta'ala babu wata fa'ida domin Allah ya fi mu sani inda a ce akwai bukatar mu san wani birni ne Allah zai bayyana sunan saboda haka ba za ka taba samun hadisin manzon Allah wanda annabi ya bayyana sunan birnin ba ko sunayen manzannin ko sunan wannan bawan Allah wanda yayi abin yabo wanda a dalilin sa Allah madaukaki yake bada misali ga mutanen Makka babu shakka wannan akwai abin lura game da labarin sa abubuwan luran suna da dan dama amma inda duk aka ce ma ga sunan shi dan akwai labarin da suke cewa wai yayi imani da Annabi Muhammad ya gaskanta zuwa manzon Allah tun shekara 600 tsakanin shi da manzon Allah domin suna cewa labarin Habibun Najjar tsakanin sa da Annabi Muhammad shekara 600 ne wannan duk ba gaskiya bane amma akwai abin da zamu lura da shi game da wannan labari abubuwan da Allah yake so mu lura da shi ba su muke sa la'akari akai ba don tunda Allah bai damu da gaya mana sunansa ba inda Allah yana son mu sani da zai gaya mana sunan mutumin da zai gaya mana sunan garin da zai gaya mana sunan manzannin amma duk Allah bai faɗa ba akwai abubuwan da ya kamata mu lura me na farko abu na farko da ya kamata mu lura da shi lokacin da Allah madaukaki zai bada labarin wannan gari a aya ta 13 Allah ya ce wadrib lahum masalan ashabal qaryati ka ba su misali da labarin mutanen wani ƙauye To amma da muka zo nan aya ta 20 da Allah zai magana an samu wanda yayi imani mai Allah yace waja'a rajulun min aqsal madinati kaga fa da can ana maganan kauye me yasa aka kira shi kauye in banda kauye za a tura manzanni har guda uku su kasa imani kaga sai kauyawa saboda kai sa ba a kira su ma da birni ba saboda garin babu wanda yayi imani sun yi abin kunya sai Allah yace wadrib lahum mathalan ashabal qaryati mutanen wani kauye me yasa Allah ya kira su mutanen wani kauye to bai gaya mana amsa ba amma zaka gane a wannan aya ta 20 sai Allah yace waja'a rajulun min aqsal madinati sai ga wani mutun yazo daga makurar birni makuran birni kaga yanzu kuma birni da Allah ya kira garin fa kauye yanzu kuma Allah yace birni ne ashe mutun daya na kwarai yana sa kauye ya zama birni saboda ka sai Allah ya canza sunan kuma wannan gaskiya ne domin Allah yakan kyale alƙarya a dalilin mutun daya saboda an samu mai bautansa idan dai akwai mabutar Allah guda daya to Allah yana iya jinkiri gaba kaga da Allah ya kira su garin da sunan kauye amma yanzu da aka samu mutun daga makuran birnin ya taho yana gudu sai Allah ya canza magarin suna ce maimakon kauye to yanzu birni ne kala sai yana cewa ya qaumi ya jama'ata ittabi'ul mursalin ku bi manzanni wadanda aka aiko su to zaka dauka wannan shine kadai babu shakka an samu misalan sa a cikin alqur'ani akwai misalan sa zaka taras Allah madaukaki yana magana akan gari daya amma zaka ga ya bashi kalmomi biyu a wani gurin Allah ya kira shi kauye a wani gurin Allah ya kira shi birni ta ina zamu gane misali na biyu labarin annabi Musa alaihi salam tafiyar da yayi da al-khabir shi ma annabin Allah wanda Allah madaukake ba mu labarin su a suratul kahfi ka san an samu tafiya tsakanin annabi Musa da annabi al-khabir annabi Musa yana so ya dauki ilimi to idan ka dubi tafiyar yadda ta kasance aya ta 77 ta suratul kahfi da Allah yake ba mu labari yace fantalaka annabi Musa da annabi al-khadir suka kama tafiya hatta iza ataya ahla qaryatin sai gashi sun zo ga mutanen wani kauye me yasa Allah ya kira shi kauye saboda mutanen banza ne mutanen garin mutanen banza ne sai Allah yace mutanen kauye dan akwai ma akwai riwayar da tazo wanda shi da kansa manzon Allah ya karanta haka hadisin yana sahihu muslim hadisin al-abdullah ibn abbas kuma yana riwayar al-imam an-nasa'i har yanzu manzon Allah yace hatta idza ataya ahla qaryatin sai manzon Allah yace kanu ahla qaryatin li'ama sai annabi ya faɗi wannan hatta idza ataya ahla qaryatin sai lokacin da annabi Musa da annabi al-Khadir suka iso wani kauye sai manzo Allah ya ce kauyen mutanen banza ne annabi da kansa ya faɗi wannan to mutanen kauyen istata'ama ahlaha suka nemi ayi musu liyafa liyafa ko ko ruwa ka bayar ma kai liyafa amma sun ki fa abau an yubayyifuhuma Allah ya ce mutanen kauyen sun ki su yi annabi Musa da al-Khadir liyafa to shine sai Allah ya ce fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqaba fa aqama sai suka taras da wani kago yana so ya fadi sai annabi al-Khadir ya daga wannan kago da aka ce fa aqama hu ba a ce fa aqama hu ba da an ce fa aqama hu sai a ce sun dauko diga da cebur sun yi ta haka an ta da gini abinda aka ce fa aqamahu kaga annabi al-khadir shi ya tsayar da ginin saboda haka wannan mu'jiza ce to shi annabi Musa alaihi salam ba tsayar da ginin ne ya bashi mamaki ba abinda ya bashi mamaki shine mutanen gari su ki maka liyafa ka samu wani tsohon kago a kufayi zai fadi ka gyara ai bai kamata ai halin kirki ga mutumin banza ba wato kirki ya kamata ya dace da mutumin kirki halin tsiya ya dace ga mai halin tsiya saboda ya gane kuransa shi yasa sai annabi Musa ya ce laushita lattakhasta alaihi ajara ni ina gani inda kaga dama zaka ce ku biya ni to wannan ya zama dalilin ma rabuwan su dalilin rabuwar annabi Musa da al-Khidr alaihi masallam to amma anan yanzu kaga a farkon labarin Allah madaukaki yace sun isa ga wani kauye me yasa aka kira shi kauye saboda mutanen kauyen ba su yi halin kirki ba amma idan ka tafi aya ta 82 kafin annabi Musa ya rabu da annabi al-Khidr ya masa bayani ya fassara masa abubuwan da ya aikata yace masa wa ammal jidaru wannan kago da kaga na tayar fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wannan kago na wasu marayu ne biyu suna cikin birnin kaga yanzu da yake an samu mutanen kware a garin sai aka ce ma garin birni gaba daya amma wancan saboda halin tsiya sai aka ce mutanen kauye ne wannan shi ya nuna maka cewa mutanen kauye ba su samu shaida mai kyau ba wa kana abuhuma saliha kuma baban su mutumin kware ne shine yace fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma Allah ya yi nufin waɗannan yara sai sun yi ƙarfi wa yastakhrija kanzahuma dama a ƙarƙashin wannan kagon akwai wani taska dukiyar da baban su ya binne to idan yara sun girma sai su ciro wannan taska shine sai yace rahmatan min rabbika wa rahma ce ta Allah wa ma fa'altuhu an amri kuma duk abin da kaga nayi ban yi shi bisa radin kaina ba na yi shi ne bisa umarnin Allah saboda kai sai malamai suka ce annabin Allah ne ba waliyi bane tunda har zai bi umarnin Allah yayi aiki kaga wannan wahayi ne duk wanda zai samu wannan siffa to annabi ne ba a ce mar waliyin Allah sai ce masa zalika ta'wilu ma lam tastati lahu sabra ma lam tastati lahu sabra wannan shine fassaran abinda ka kasa hakuri a kansa to anan kaga wannan kissa ma mun samu labari wanda yake tabbatar da haka a farkon labarin mutanen wannan alƙarya an kira su mutanen kauye a ƙarshen labari sai wannan garin kuma ya canza sunansa ya koma birni to fa kaifa taghayyarat alƙarya ila almadina ya aka yi sunan ya canza daga kauye ya koma birni to babu shakka duk malaman tafsiri suna cewa wannan ba mushkila bane su a wajen malaman tafsiri da alƙarya da almadina duk ma'anarsu ɗaya ne kuma ita kanta alƙarya din karka ɗauka ƙauye kutuk ne kamar yadda Ibn Usaymi yake faɗa ai alƙarya shi ne inda unguwanni daban-daban suka harhaɗe suka samar da gari saboda haka shi yana nuna cewar alƙaryar ana iya kiranta almadina ita kanta alƙarya ana iya kiranta almadina saboda haka yasa a tafsiri malaman tafsiri suna ganin wannan baya nuna akwai mushkila zaka ga misalinsa daban-daban ta bayanin al-Imam Shawkani a tafsirinsa Fathul Qadir juz'i na uku shafin 419 haka na al-Imam Al-Qurtubi a tafsirinsa ina mujallal na 13 shafin 354 to amma babu shakka wannan misali wanda muka samu a cikin Al-Qur'ani yana zama hujja akan abin da malamai suke cewa ikhtilafil musamma dalalatun ala ikhtilafil musamma bi ikhtilafi zamanil wasfi wato abu ɗaya ne amma yana iya canza suna idan siffarsa ta canza saboda haka gari yana iya zama mutanen banza ne ke cikinsa kuma yana iya zama mutanen kirki ne ke cikinsa saboda haka gari yana tabbata mai albarka bisa la'akari da waɗanda ke zama a garin idan garin mutanen kwarai ne to kaga kenan za a siffanta wannan gari da cewa garin mutanen kirki ne idan garin mutanen banza ne to wannan garin yana daukan wannan siffa saboda haka ba ainihin gari ne mai laifi ba mazaunan garin suke tabbatar da alkhairin gari ko rashin sa kuma gaskiya ne saboda haka yasa Allah madaukaki ya ba mu misalai daban-daban kamar misali dan ba wannan kadai ba kaga mun samu misalai biyu idan ka koma ga tarihin annabi Lut alaihi salam in ka dubi labarin sa da yazo a cikin alqur'ani labarin annabi Lut wannan shi yake tabbatar da cewar mu albarkan wuri yana tabbata ne bisa la'akari da mai zaman sa rashin albarkan wuri yana tabbata ne bisa la'akari da mai zaman sa abinda ya faru shine shi annabi Lut alaihi salam lokacin da mala'iku suka zo gidan suka zo garin dan mala'iku sun rikida suka zo a sifar mutane ga annabi Lut alaihi salam basu taho a sifar mala'iku ba sun taho a sifar matasa kyawawa ko mutanen garin dama ba su da wani aiki banda liwadi to dama abin da ya kawo waɗannan mala'iku sun zo ne su gaya ma annabi Lut yayi kokari ya fita daga wannan gari da shi da iyalansa sai ka dubi suratul hijri aya ta 67 da yake a lokacin annabi Lut yana cikin garin sai Allah ya ce waja'a ahlul madinati yastabshirun mutanen wannan birnin sai gashi sun taho gidan annabi Lut suna mai kansu bushara suna mai kansu albishir saboda an samu kyawawa matasa baki a gidan annabi Lut alaihi salam amma tun da garin annabi Lut bai riga ya fita ba sai Allah ya kira garin da suna al-Madina walakin inda ma kharaja minha amma da lokacin fitar annabi Lut yayi da Allah ya kawo mala'iku suka zo suka ce mar lokaci yayi ka fita wannan labarin sai yazo a suratul anbiya zaka gani aya ta 74 sai Allah ya ce wa lutan atainahu hukman wa ilma wa najaynahu minal qaryati yanzu kaga a suratul hijri Allah ya ce waja'a ahlul madina yastabshirun saboda annabi Lut yana cikin gari amma yanzu da annabi Lut ya bar gari wa lutan atainahu hukman wa ilma wa najaynahu tunda Allah ya tsirar da shi kaga ya bar garin kenan to sai Allah ya kira garin da suna al-Qarya saboda yanzu mutumin kirki ya bar garin wa najaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith innahum kanu qauma saw'in fasiqin kaga babu sifa mara kyau irin wanda ta wuce wannan Allah ya ce Allah ya tsiratar da annabi Lut daga al-qaryat da suke aikata kazamin aiki al-khaba'ith sai Allah ya ce su mutanen al-qaryan kanu qauma saw'in mutanen banza ne Allah ya ce fasiqi ne kuma fasikai ne saboda kai sa liwadi ba karamin bala'i bane Allah ka raba musulmai da shi to wannan shine abin lura na farko wanda ya kamata mu gane darajar wannan mutumin da ya gaskanta manzanni uku babu shakka yana da daraja domin da can Allah ya kira garin kauye amma yanzu da aka samu mutum daya yayi imani ya rugo a guje sai Allah ya kira garin birni ne Allah ka samu iya rikon imani a kowane hali to sai abu na biyu me yasa wannan mutumin ya rugo ai abin da yasa kaga ya rugo imani ne idan imani ya ratsa ka to gaggauta aiki kake yi duk sa'ilin da imani ya ratsa mutum baya jinkirta aiki yana gaggauta shi aikin alkhairi kanu yasari'una fil khairati zaka ga mutane masu imani gaggawa suke ta wajen aikin alkhairi saboda kai sa malamai suke cewa wannan abin da mutumin nan ya aikata yana tabbatar mana al'amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wa'azi gargadin mutane game da alkhairi da kuma kiran mutane zuwa ga addini karantar da mutane abin da ya shafi imani ba zaɓin kai bane dole ne shi yasa da wannan mutum ya ji labari za a taɓa annabawa sai ya rugo bai tsaya ba me yake karantar da kai duk mutumin da ya amsa kiran Allah to idan ya ji wani abin da zai nakasa bayan Allah ba zai shiru ba zai bada taimakonsa saboda haka imaninsa yasa ya garzayo ya rugo a guje wannan kalmar da duk kaga Allah ya saka a cikin wannan ayar akwai hikima akai waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a yana gudu kaga kenan duk sa'ilin da kake kokarin bada taimako ga addini da sauri yana nuna imaninka da Allah yana da girma sai abu na uku saboda karfin imaninsa wanda shine dalilin da yasa Allah subhanahu wataala yake ga mana cewa yazo yana gudu kuma abin da zai kwarantar da kai mutumin aikin sa domin Allah ne ba riya bace ikhlasi ne ka ji kalmar da ya fada ya qaumi ya ku jama'ata kaga wannan kalma ce ta talattuf akwai tausasawa babu bakar magana idan aka ce ga wasu mutane za su kashe annabawa mutum uku kaga mutanen banza ne zaka dauka mutum zai taho ne da ashar da waye a'a shi sai ya taho yana ga ya musu kalma tararashi ya qaumi ya ku jama'ata kaga wannan alama ce take nuna mutumin nan baya wani abu sai don Allah yana kira ne zuwa ga imani da Allah tabaraka wataala yana neman rahamar Allah ga mutanen garin baya gaggauta saukar azaba ga su mutanen garin kaga ba shi da wata manufa ta maganar sa illa yayi magana da mutanen garin kasancewar su kyale waɗannan manzanni na Allah kada su cutar da su li'annahu yajibu yuhibbu liqaumihi ma yuhibbu li nafsihi wanda shine alamar imani duk sai ilin da mutum yake da imani ba za ka ga yana fatan halin tsiya ga ƴan uwa ba sai za ka ga rahamar Allah yake fata ga ƴan uwansa Allah ka kara mana imani to sannan abu na hudu abinda yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa mutum ya taho daga makoran birni wannan shike nuna cewar akasari zaka samu matalauta ba a tsakiyar birni suke ba a bayan gari ne akasari matalauta a bayan gari suke zama to manyan mutane ko da suke tsakiyar gari da su da masu mulki kansu a hade ne saboda haka zaka samu halin mai mulki halin manyan gari galibi ba ko da yaushe ba wannan shi yake nuna maka abinda Allah yake karantar da mu a garin sai zama duk mutanen garin babu wanda ya bi waɗannan manzannin sai da aka samu daga cikin matalauta suke zama a bayan gari ko da shike Allah bai gaya mana matalauci bane amma da ji zaka gane waja'a rajulun min aqsal madina wani mutum ya zo daga makuran birnin kaga ya nuna cewar wannan mutumin ba mai gata bane domin idan kana da gata kana da abin nan tsakiyar gari kake zama ba a bayan gari ba to wannan sai yake mana ishara da cewar shi imani tun a zamanin farko matalauta sun fi karɓansa a kan mawadata wannan shi ke ba da misali a kan cewar akan samu daga cikin matalauta waɗanda ke amsa kiran manzannin Allah a lokaci guda kuma ba a samu daga cikin mawadatansu ba to wannan shi ne abu na hudu abu na biyar shi ne wanda Allah ya gaya mana a gaba Allah subhanahu wataala yace wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a sai aya ta gaba yace a lokacin da wannan mutumin ya zo daga makoran birni yana gudu yana kira tun bai iso ba ma yake cewa ya qaumi ya ku jama'ata ittabi'ul mursalin ku bi waɗanda aka aiko su ittabi'u man la yas'alukum ajran kaji kuma zai musu magana na kama hankali dama magana sa ba ta fada bace saboda haka da ya tawo ce ya qaumi ya ku jama'ata kaga ai rarashi ne yace ku bi manzali waɗanda aka aiko su ku bi su to za a ce ah me yasa zamu bi su sai yace ga dalili ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi mutumin da bai nemi ku biya shi lada ba wa hum muhtaduna kuma su masu shiryarwa ne mutum ne yana shiryarwa amma kuma bai ce ka biya shi ba sai ce wannan ita ce alama da za ta nuna muku mutanen nan masu gaskiya ne to mun gabatar da bayani game da wannan fa'idar da take karkashin wannan aya domin duk sa'ilin da Allah madaukaki ya faɗi magana ka sa lura game da wannan maganar akwai ilimi a karkashinta shi Allah subhanahu wataala da ya faɗi wannan magana yana karantar da mu siffar bayin Allah na ƙwarai masu kira zuwa ga addini da ka samu ba sa neman a biya su lada akan aikin alkhairi wannan shine abinda wannan mutumin yake gaya wa mutanen garin me yayi alamar da za ta gwada muku cewa waɗannan masu shiryarwa ne masu gaskiya ne sai ce na daya ba su nemi ku biya su ba kuma suna kokarin karantar da ku abinda ya shafi tsira ta rayuwarku ta duniya da kuma rayuwarku ta lahira babu shakka wannan babban alama ce alamar da take nuna mutum yana kira zuwa ga Allah shine ba za a yi tsada da shi akan aikin Allah ba ba za a yi tsada da shi ba domin duk sa'ilin da aka ce an biya lada to lada dama tsada aka yi da kai waɗanda suka yi bayani akan wannan kamar akwai Muhammad al-Aminu Shankiti a tafsirin Adwa'ul Bayan kuma mun yi magana nan a tafsirin suratu Hud aya ta 51 Muhammad al-Aminu Shankiti a tafsirin sa na Adwa'ul Bayan juz'i na 288 yace wa yu'khadhu min hadhihi al-ayati al-karima wannan aya abinda muke samu fahimtar da muke samu anna al-wajiba ala atba'i ar-rusuli wajibi da yake kan masu bin manzanni idan kana bin manzo ai kaga an gaya mana wancan mutumin yana bin manzanni ne shi yasa ya faɗi wannan magana to ai ko mu muna bin annabi Muhammad mu ma saboda haka wajibin da yake kan mutumin da yake bin manzanni min al-ulama wa ghairihim malamai da wasu an yabzulu ma indahum min al-ilmi majanan su bayar da wannan ilimin kyauta shine wajibi duk wani wanda ke bin manzannin Allah kaga kenan ba a ce maka sai limami ba sai malami mai karanta da alqur'ani hatta rabon gado dan akwai mutumin da yace ba zan raba gadon ba sai an yi tsada da ni to ai rabon gado alqur'ani ya kawo shi yana daga karantarwan annabi Muhammad kai Allah ya baka ilimin sa sai ka ce ba za ka yi ba sai an biya ka to babu shakka mutum ya bar tafarkin manzannin Allah wannan shine zahiri ai abinda malamin mutumin ya faɗa musu ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi mutumin da bai nemi ku biya shi lada ba yanzu misali a watan Ramadan din akwai wanda aka zo muna so kai mana limancin tarawihi yace akan nawa saboda zai bar unguwan su ya zo to kaga yana da hujja wannan dai ba daidai bane kar a yi tsada da kai duk abin da ya shafi addinin Allah komi ne ne kar a yi tsada da kai amma in an baka wannan kuma ba za a ce kar ka karba ba amma a yi tsada Muhammad al-Aminu Shankiti yace zahirin ayan nan karara da ka duba ka sani babu shakka laifi ne saboda haka yace min ghairi akhdhi iwadin ala zalika wa annahu la yanbaghi akhdhu al-ujrati ala ta'limi kitabillahi ta'ala mutun ya mai da shi tsada akan ba zai koyar da alqur'ani ba sai an biya shi wala ala ta'limi al-aqaid wal halal wal haram mutun zai karantar da abin da ya shafi ilimin addini ya sharadi sai an biya shi wa ya'tadidu zalika bi ahadisin saboda ma musamman akwai hadisi da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisai suna da dama daga ciki akwai hadisin Ubay ibn Ka'b akwai hadisin Ubadah ibn Samit akwai hadisin Abu Darda'i akwai hadisin Imran ibn Husayn wadannan hadisai guda hudu dukkan su sun inganta daga manzon Allah wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi gargadi yayi tsawatarwa akan mutumin da zai karbo wani abu saboda karantar da addinin Allah tabaraka wa ta'ala wanda akwai riwayoyin da annabi yake danganta abin da yake karba din da wuta gaba dayanta saboda haka yasa yana da hadari bayan Muhammad al-Aminu Shankiti ya kawo wadannan hadisan sai yace fa hadhihi al-adilla wa nahwaha wadannan dalilai kaga ga ayar al-Qur'ani ga hadisai da aka samu daga manzon Allah dalilun su wadannan dalilai yadullu ala anna ta'lim al-Qur'an wal masail ad-diniya la yajuzu akhdhu al-ujrati alai abinda duk ya shafi karantarwan addini abinda ya shafi mas'aloli na addini abinda ya shafi shari'ar Allah ba daidai bane mutun yayi tsada ayi tsada da shi akan sai an biya shi kafin zai yi wannan ba daidai bane wanda ita ce fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda riwaya guda da aka samu da al-Imam Malik al-Imam Abu Hanifa malamai da yawa wadanda ke ganin akwai laifi in mutun yayi hakan ko da shike su kansu malaman sunna zaka samu fahimta su taka su kashi biyu akwai malaman da suke ganin sharadin ne babu kyau mutun yayi sharadi zuciyarsa ta ta'allaka da wannan abin to sai a waye gari ya koma cin abinci ne da addinin Allah tabaraka wa ta'ala amma idan zuciyar bata ta'allaka da shi ba wannan ba laifi bane wannan ya samu bayani malamai manya kamar Ibn Taymiyyah al-Litahi Majmu'u Fatawa mujallal na 30 shafi na 192 yana cewa zahaba aksaru ahlil ilmi mafi yawan malaman sunna suna cewa ila jawazi akhdhil ujra ala ta'limil qur'an babu laifi dan kun kayi matsa dadin saboda wani lokaci zamani yakan canza kamar misali a wannan zamanin da muke ciki a wannan zamani zaka samu makarantu tsada ake kafin ka sanya yaron ka dole an riga an kayyade mar kudi idan aka ce ba za a tsara makarantun musulunci ba to karshen ta ilimin addini sai ya ci baya saboda ka dan ma competition dole sai an dawo da shi a tsari irin na zamani to wannan akasarin malaman sunna suna ganin ba laifi bane kai tsada da mutum zan koyar da danka akan kaza a sa kudin makaranta misali a ayyana kudin makaranta da kudin da za a biya da malamai wannan babu laifi masabar al-Imam Malik kenan al-Imam Shafi'i wa hadha yadullu ala anna man'ahu minhu fi mawadi lil karaha la lit tahrim akwai inda al-Imam Malik yake hanawa amma in ka ji duk inda aka ce al-Imam Malik ya hana to ya karhanta ne ba wai ya haramta ba saboda haka al-Imam Malik al-Imam Shafi'i suna ganin babu laifi musamman saboda an samu hadisi wadanda ke nuna haka misali hadisin da yazo sahih bukhari da muslim inna ahqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah mafi cancantar abinda zaku karbi lada akan sa shine littafin Allah to tunda annabi ya faɗa haka ashe kaga babu laifi don kai tsada da mutum akan alqur'ani zaka karantar da shi ya biya ka to wannan babu shakka an samu sabanin fahimta a tsakanin malamai zaka gani a fatawar lajina mujallal 15 shafin 96 al-mawsu'atu fiqhiyyah yana mujallal 13 shafin 14 sannan akwai yana fatawa ta bin baz Abdulaziz bin Baz yana mujallal 5 shafi na 364 kuma lallai idan ka dubi bayanan da wannan mutumin ya kawo yana nuna cewa ya ku jama'a ta ku bi wanda bai nemi ku biya shi ba kaga ya nuna cewa al'adar manzannin Allah ba sa neman a biya su ko da a yanzu mu mabiya manzanni muna ganin halacci su dai manzannin Allah ba su taba neman a biya su ba saboda kai sa duk alqur'ani inda duk kaga Allah ya kawo maganar annabi zaka ji yana cewa la as'alukum alaihi ajran ban taba cewa ku biya ni lada ba saboda ka alqur'ani ya wanke annabawa karkab yanzu matsalar mu mabiyan annabawan ne shin zamu karbi kudi kafin mu koyar da addinin Allah ko zamu yi shi tsantsayen da annabawa suka yi don zaka ji mutum yana cewa shi shekarun sa ma uku a garin nan an bar shi a gidan haya yake to kaga yana bukatar a biya mar gidan haya saboda zai ringa wa'azi a garin idan ba a bashi gidan ba a biya shi kudin gidan haya ba zai bar garin so kaga wannan duka ba al'ada ce ta manzannin Allah ba Muhammad al-Amin Shankiti a karshe yake cewa allazi yadhharu li anna al-insana idza lam tad'uhu al-hajatu ad-daruriyya wato idan akwai larura na bayan da za a yi ka ci abinci sai ka shiga tsarin albashi kuma ka koyar da addini saboda baka da karfi Muhammad al-Amin Shankiti yace ko da za a yi tsada da kai ba laifi bane saboda kana da bukatar abinda zaka ci dan haka dan za a yi tsada da kai ala ta'limil qur'an wal aqaid wal halal wal haram cewa malam wane zaka koyar da ƴaƴanmu sai yace amma za ku biya 500,000 a shekara ko a wata idan mabukaci ne a cikin larura yake wannan ba laifi bane zai samu ladan kuma ya samu la'adar amma idan ya zama ba shi da bukata mawadaci ne bukatu na yau da kullun yafi karfin su yace wal aula liman agnahu Allah mutumin da Allah ya wadata shi to mafi dacewa gare shi an ya ta'affafa an akhdhi shay'in koda za a bashi yana iya cewa bana bukata saboda me saboda koyi da annabawan Allah waɗanda Allah mu da kuke ba mu labarin su a cikin alqur'ani to kaga wannan mutumin ya taho yana kokarin bada kariya ga waɗannan manzannin Allah irin wannan kariyar da yake bayarwa ya bada shaidar abinda masu mutanen garin ba su sani ba ya aka yi kasan waɗannan masu gaskiya ne sai ce ah to mutanen da ba su nemi ku biya su ba to ashe ka dade da sanin su kenan wannan shine tambayar da za a masa ashe ka dade da sanin waɗannan mutanen ko wace amsa ya bayar
wa ma li la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un
yace wa ma li la a'budu allazi fatarani wata qira'a wa ma li don me bazan bi kaji amsar da ya ba su kaga kenan an tambaye shi kai ma musulmi ne sai ya ce wa ma li la a'budu allazi fatarani me nake da shi me ya hujjata da bazan bi wanda ya halicce ni ba wanda ya kirkiro halitta ta in bauta masa wa ilaihi turja'una kuma ku din kanku bayan kun mutu ga Allah nan ake mayar da ku yaya bazan bauta mishi ba to wannan shine babban abin yabo babu shakka game da halin wannan mutumin kaga ya taho ne da nufin ya bada kariya ga annabawa yanzu fada ya dawo kanshi bai ji tsoron mutuwa ba yake tabbatar da imaninsa a gaban waɗannan kafiran don me bazan bauta ma wanda ya kirkiro halitta na ba kaga ashe abin yabo ne babu shakka abin yabo ne mutum ya tirje ma aqidarsa ba tare da ya boye imaninsa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba kuma babu shakka wannan kaga ya dace da bayanin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake nuna cewar mutum yana bautan Allah ne saboda me saboda Allah ya cancanta a bauta masa ai kaga abin da yake musu allazi faqarani wanda ya kirkiro halitta na kamar yana nuna musu cewa to gunki ya kirkiro halittan ku ne ai wanda ya kirkiro halitta na shi ya kamata in bauta ma me yace a gaba attakhidhu min dunihi alaha sai ce yanzu na rike wasu ababen bauta in bar Allah alaha jam'una ilahi wato kenan guma ka da sauran sai ce in koma ina bautan wasu ababen bauta in bar Allah sai ce to ga tambaya in yuridinir rahmanu bidurri idan Allah mai rahama kaga nan ma saboda zai yi magana mara kyau bai kamata a jingina abu mara kyau ga Allah ba to amma saboda ladabi dan ya gyara maganar sa sai ya kira Allah Ar-Rahman dan ya nuna Allah ba zai mar hakan ba yace inda Allah zai yi nufin cutar da ni ka san kalmar tana da nauyi inda Allah zai yi nufin cuta gare ni to kafiran za su ce ai to kuma dan me kake bautan sa tun daga shi ma zai cutar da kai to sai ya kira shi Ar-Rahman kaga kenan Allah mai yawan jin kai koda an samu cutarwan Allah guda daya to sai an samu rahamar Allah ta fi dubu kaga kenan shi Allah ba mai cutar da bayinsa bane don haka yasa dan ya gyara maganar sa don ba a danganta zalunci ga Allah ba a danganta zalunci ga Allah inda zai ce in Allah yayi nufin ya cutar da ni to kaga kalmar ga kafiri zai iya cewa to Allah kuma da zai cutar da kai don me kake bautan sa shine sai ce a Ar-Rahmanu wanda siffarsa ce ma rahama idan aka ce rahama siffa ce ta Allah so kaga kenan idan Allah ya yi nufin cutarwa daya gare ka wallahi a waje guda ya baka rahama ta fi miliyan wannan cutarwan jarabawa ce kawai ita kanta cutarwan in ka duba da kyau sai ka gane kuma rahama ce domin duk abin da ya samu mumini a duniya idan ko har mumini bai ji dadin sa ba Allah zai rubuta masa lada akai a ranar tashin kiyama saboda haka babu wata cuta ga mumini face ta zama rahama kai karshen ta ma manzon Allah yace idan da a ce mutun zai saba ma Allah sau miliyan sai kai ka tuba to sai Allah ya maida zunubin nan miliyan ɗaya maimakon agoge a'a sai a ce sun zama lada saboda haka yasa shi Allah tabaraka wa ta'ala ba a jingina sharri ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ba a jingina sharri gare shi to wannan mutumin saboda yana son ya ba su misali guda da cewar da samu da rashi da cuta da amfani daga Allah ne sai ya ce to idan Allah ya yi nufin cuta gare ni to amma bai kira sunan Allahu ba sai ya ce Ar-Rahman wannan shi yake gwada maka gaskiyan Al-Qur'ani idan mai rahama ya yi nufin wata cuta gare ni la tugni anni shafa'atuhum shay'an ceton da zan nema na waɗannan ababen bauta ba za su wadatar da ni da komi ba wala yunqizuna kuma ba za su tseratar da ni ba ai kaga sai da shekara 70 yana roƙon gumaka su yaye masa cutar kuturta ba su iya ba amma gashi nan take da aka roki Allah sai ya karo masa wannan cuta me yace a gaba shine yace inni idhal lafi dalalin mubin idan nayi haka to ashe kenan na zama cikin bata mabayyaniya abin da yasa bai fada musu da farko shi musulmi bane da ba za su gaskata shi ba a lokacin da ya taho yana kiran su da ba za su amsa ba bai gaya musu ni musulmi bane sai a ƙarshen al'amari kaga kenan wannan mutum yana da hankali yana da hikima yana da ilimi yana da basira domin idan da a ce daga zuwansa ya ce ni ma na yarda da waɗannan da an haɗa shi da manzanni an kashe amma sai zama yana kiran su ne yana kafa hujjoji gare su yana kafa hujjoji gare su har dai suka gane mutumin nan fa ya yi imani saboda haka a ƙarshen ta me yace musu sai yace inni amantu bi rabbikum ni kam nayi imani da mahaliccinku wannan kalma ta fasma'un ma'anarta ishhadu ku kafa shaida akan haka nayi imani da Allah saboda haka ku zama shaidu kaga bai da tsoro wato Allah ya bamu labarin wannan mutumi saboda gaba ɗaya al'amarinsa abin koyi ne Allah ka samu iya Allah yana son mutum mai ƙarfin hali Allah yana son mutum mai ƙarfin imani Allah yana son mutum mai gaggawa akan aikin alkhairi Allah yana son mutum mai son alkhairi ma 'yan uwansa wannan mutumin gaba ɗaya ya tara siffofi na 'yan uwantaka saboda haka ƙarshe ya ce musu ni na yi imani da Allah mahaliccinku fasma'un malamai suka ce fasma'una anan ma'anarta ishhadu li bidhalika ku zama shaida gare ni ku zama shaida shi tuntuni dama mumini ne karka dauka wai a lokacin da yace nayi imani a'a tuntuni mumini ne amma bai fara gabatarwa ba saboda me idan ya fara gabatarwa ba za su saurare shi ba amma da yake ya gabatar da hujjoji kaga ya katse musu hanzari to yanzu sai ya ce musu ni mumini ne mai imani da abin da waɗannan manzanni suka zo falamma wasala lizalika ya tabbatar iya hujjar da zai bayar ta ƙare kuma ya tabbatar mutanen nan ba su da alamar za su yadda inda a ce akwai alamar za su yadda da ya daɗa ba da hanzari gare su amma ya tabbatar waɗannan mutane ba za su yadda ba saboda haka ba abin da suka yi yunƙuri a kai sai dai kawai su kashe waɗannan manzanni saboda haka a ƙarshen al'amari sai ce ni na yi imani da Allah cewa na yi imani da Allah kaga kenan yana gaya musu na zaɓi kisa akan rayuwa kaga wannan ma abin misali ne ga mumini ka zabi lahira akan duniya bal tu'siruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah ya ce ku kam kun fi son rayuwar duniya amma wallahi lahira tafi alkhairi. Allah ka ba mu alkhairi na lahira. Me aka ce a gaba? Ilad kulli janna, sai aka ce to shiga aljanna. Kaga hikimar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bai gaya mana sun kashe shi an binne shi, sai Allah ya ce sai aka ce shiga aljanna, ka san me ya faru? Ana magana ne da masu rai, muhawara da take tsakanin wannan mutumin da mutanen garinsa waɗanda suka yi yunkurin za su kashe manzanni da Allah ya aiko musu. Ƙarshenta ya ce musu, ni na yi imani da Allah, ku zama shaida. Saboda haka sai Allah ya ce, sai aka ce shiga aljanna. Kaga an tsallake maganganu da yawa ko? Abinda aka tsallake ba sai an gaya maka ba, an kashe shi. Za ka gani a littafin tafsiri ga yanda aka kashe shi wannan babu bayani, imma daga Allah ko daga Annabi Muhammad. Allah bai gaya mana yanda aka kashe wannan bawan nasa ba, amma Allah ya gaya mana ya ce mar ya shiga aljanna. Kala sai wannan mutumin ya ce, ya laita qaumi ya alamun, kai co ina ma jama'an garina sun san inda nake. In ka dubi littafin tafsiri malamai suka ce wato shi wannan mutumin ƙarfin imaninsa ya sa Allah ya ba mu labarinsa a cikin Alƙur'ani. Saboda me? Allah ya karantar da mu ka zama mutumin kirki da rai, ka zama mutumin kirki bayan ka mutu. Idan ma ana iya zama mutumin kirki bayan ka mutu, to kai kokari. Wato shi wannan mutumin ikon Allah, kamar yanda ya fatan alkhairi ga mutanansa yana da rai, haka nan bayan ya mutu yake musu fatan alkhairi. Kaga bai mutu da tunanin fatan tsiya ga mutanen shi ba, sun kashe shi, amma kuma shi zuciyarsa yana musu fatan ina ma sun shiga aljanna. Wato yana cewa ina ma mutane na sun sani. Wato shi abinda ya fata da a ce ma Allah zai nuna wa mutanen garin makomar da Allah ya bashi, ba mamaki da sun yi imani. Saboda haka yasa ya ce ya laita qaumi ya alamun, ya laita qaumi, ya ina ma jama'a ta a ce sun sani. Me yace a gaba? Da ma mutanen gari na sun sani bi ma gafara li rabbi, abinda Allah, irin gafarar da Allah ya min, domin babu wata kyautar da zaka samu a lahira kamar gafaran Allah. Kamar yadda manzon Allah yake cewa inna mastaraha man gufira lahu, in ka ji an ce wane ya huta, to ya samu gafaran Allah ne, ba wai mutuwar ba. In ka samu gafaran Allah a lahira, to magana ta ƙare. Manzon Allah ya ce in aka ce wane ya huta, gaskiya ne, amma matukar ba a kai ga samun gafaran Allah ba, wallahi hutu bai samu gare ka ba. Allah ka ba mu gafararka. Saboda haka yasa yake murna saboda ya samu kyauta mafi girma, bima gafara li rabbi, ina ma a ce mutanen gari na sun sani irin gafarar da Allah ya min, kuma bayan ya gafarta min, waja'alani minal mukramin, ya saka ni cikin waɗanda ake martaba su, waɗanda ake daraja su. Duk inda ka ji kalma ta alkaramu ta zo, in dai a lahira ne, to gidan aljanna ne. Kaga kenan Allah ya bashi aljanna. To wannan babu shakka shi yake nuna cewar ya yi mutuwar shahada. Me yasa? Saboda za mu gane ta hadisin manzon Allah. Akwai hadisai da aka samu daga Annabi Muhammad, manzon Allah yake cewa arwahu shuhada'u, rayukan waɗanda suka yi shahada, fi ajwafi tayrin khudrin, Allah yana ɗaukan rayukan shahidai sai ya saka a jikin wasu tsuntsaye koraye. Waɗannan tsuntsaye koraye ba a nan duniya suke ba, suna ƙarƙashin al'arshin Allah. Karka ɗauka tattabaru ne waɗanda ke yawo a masallaci, ba su ba ne. Allah yana ɗaukan rayukan shahidai ya saka a jikin tsuntsaye waɗannan tsuntsayen koraye akwai riwayar da tazo manzo Allah yace fi surati tayrin abyab akwai riwayar da tazo manzo Allah yace tsuntsayen farare saboda ka waɗannan tsuntsayen akwai farare akwai koraye lahaqa nadilu suna da ainihin shekarsu a karkashin al'arshin Allah mu'allaka bil arshi yanda ka san tsuntsu yana da gida in ya gama shawagi zai dawo to haka waɗannan shahidai Allah ya dauki rayukansu yasa a jikin wasu tsuntsaye suna da gidajensu a karkashin al'arshin Allah to amma abinda annabi ya faɗa tasarahu min aljannati haisu sha'at waɗannan tsuntsayen da rana suna shiga gidan aljanna su yi shawagi duk inda suka ga dama manzo Allah ya ce haisu sha'at duk inda suka ga dama ashe kaga babu shakka idan mutum ya mutuwar shahada ransa yana tafiya aljanna hadisin yana sahihu muslim yana babu bayani anna arwahal shuhada fil janna hadisi na 1887 amma gangan jikin bai shiga aljanna ba saboda haka sai an tsaya a filin hisabi a ranar tashin kiyama idan aka yi hisabi to sai a hada gangan jiki da rai sai mutum ya shiga aljanna amma shahidi fa a yanzu haka ransa yana shawagi a gidan aljanna saboda haka yasa yake cewa qila udkhulil janna lokacin da Allah ya ce shiga aljanna kaga ai ba wai ana nufin sai ranar tashin kiyama ne gaskiya ne Allah ya ce shiga aljanna wato Allah yana cewa an saka ran wannan mutumin a cikin ran shahidai saboda haka yasa da yaga kansa a gidan aljanna sai yake cewa ina ma mutanen gari sun san wannan ni'ima sun san wannan falala bima ghafara li rabbi ta dalilin gafarar da Allah ya min waja'alani minal mukramin kuma Allah ya sa ni ina cikin waɗanda aka daraja su dan duk mutumin da aka sashi aljanna to ya samu daraja Allah ka sa mu komai muke nan to idan muka dubi wannan labari muka dubi labarin nan da kyau menene darasin da ake samu game da wannan labari kaga dai farkon labarin Allah ya ce ma annabi Muhammad ka ba su misalin labarin mutanen wani ƙauye to ga labarin yanda ya zo ƙarshe idan ka dubi labarin nan da kyau za ka gane babban darasin da Allah yake karantar da mu da wannan labari abinda Allah yake karantar da mu shine mabiyin annabawa kimarsa ba ta raguwa ga Allah ƙasa da kimar manzannin Allah yanzu misali in ka dubi wannan labarin gaba ɗaya yanda muka ɗauko shi zuwa ƙarshe mutanen garin suna ƙoƙarin su hallaka manzanni dalilin da ya sa wannan bawan Allah ya bar gidansa ya rugo saboda ba da kariya ga waɗannan manzanni na Allah amma idan ka dubi labarin har ya zo ƙarshe shin an gaya mana makomar manzanni uku ɗin nan ko ba a gaya mana ba babu labarinsu gaba ɗaya manzannin ba kansu ne ake magana ba kaga dai an fara da cewar mutanen ƙauye an tura musu manzanni uku amma da aka zo ƙarshen magana ai ba a gaya mana makomar manzannin ba an kashe su ba a kashe su ba sun tsira ba su tsira ba amma sai Allah ya ba mu labarin makomar mai gaskanta manzanni makomar mai gaskanta manzannin Allah kaga kenan sai Allah yake nuna mana cewar mutumin da ya gaskanta manzannin Allah yana da kima a wajen Allah kamar yanda manzannin Allah suke da kima a wajen Allah saboda kimar da wannan mutumin yake da shi yasa Allah ya bayyana makomarsa bai ma bayyana makomar waɗancan manzannin ba Allah ya sa mu gane to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wannan sai ya zama shine darasin da wannan kissa take karantar da mu kuma ya samu labarai da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi na annabi Muhammad shi wannan sahabin ana kiransa Urwatu bin Mas'udin As-Saqafi Urwatu bin Mas'udin As-Saqafi manzon Allah yace to da shi da wancan mutumin na surar Yasin manzon Allah yace daraja su guda ce shi kuma wannan sahabin manzon Allah ne sahabin manzon Allah ne ashe abinda annabi yake karantar da mu mu yi kokari mu dauki halayen wancan mutumin mu yi aiki da su domin abinda ya faru kenan a zamanin annabi Muhammad zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam misali bari mu dauko labarin daga farko Urwatu bin Mas'udin As-Sakafi babban mutum ne mai kudi ne mai daraja a cikin Ta'if Banu Saqif birnin Ta'if babu kamar shi har ma Larabawa suna cewa inda gaskiya ne ai idan Allah zai turo annabi sai dai ya turo ko dai daga Ta'ifa ko a Makka in dai daga Ta'ifa ne to babban mutum shine Urwatu bin Mas'udin As-Sakafi babban mutum ne kwarai yana da daraja kuma abinda zai gwada maka darajarsa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyya a shekara ta 6 annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da ummu salama matarsa aka samu sahabbai kamar mutum 1400 zaka ga labarin a cikin littafin hadisi da tarihi annabi ya zabi mutane 1400 ga matarsa ummu salama manzon Allah akan zai tafi makka yayi umra lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso hudaybiya kaga ya kusa da makka sai laraba suka kiyarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin makka kika ce basu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga gari da mutane wajen 1400 a matsayin zai yi umra ba saboda a lokacin duka akwai yaƙe-yaƙe a tsakanin su wannan labarin yana sahih bukhari akwai babi da ya masa babu shurutu fil jihad wal musalaha ma'a ahli al harbi wa kitabatu shuruti hadisi na 2583 kuma yana sahih muslim yana sunanun nasa'i mukhtasaran hadisin da tsawon sa yazo ne ta riwayar al imam bukhari yazo ta riwayar al miswar bin makhrama da marwan bin al hakam saboda haka mutanen makka da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yarda za a rubuta sulhu za a yi sulhu a tsakaninsu da mutane da manzon Allah babu wanda za su turo ya wakilce su sai shi wannan sahabi Urwatu bin Mas'udin As-Sakafi mutanen makka a lokacin kaga ba musulmi bane saboda haka yazo yana wakiltar mutanen makka ya taho yana tsaye akan annabi sallallahu alaihi wasallam وجعل يكلم النبي ينا مغنى دا النبي فكلما تكلم اخذ بلحيته اذا النبي يي مغنى تو اذا اوروته زي مغنى سي سا هانو سي كاما جيمو النبي سي جا دوك سائلين دا زي يي مغنى سي كاما جيمو النبي يا جا انا ودان دا سكا بادا لابارين ابين دكا دوك روايه دا اكو سامو سن تبتر دا هكا to ko da yake abin da yake aikatawan ba isgilanci bane asali in ka dubi sharhin hadisin ma kamar da Ibn Hajar ya faɗa a Fathul Bari yana juz'i na 5 shafi na 249 yace kanat adatul arabi al'ada ce ta larabawa babu shakka ni na sha magana da larabawa a makka a madina zaka ga kana magana sai ya ja gemunka to kaga in ba ka sani bane sai ka kai marmari al'ada ce to larabawa suna da wannan an yi tanawalar rajul lihiyata man yukallimuhu al'ada su ce idan kana magana da mutum sai ka kawo magemun sa kana danja wai kana girmama shi kenan man yukallimuhu wala siyama inda al-mulatafa musamman da in maganar ta kwantar da hankali ne to kaga Urwatu shi yana ganin idan aka ce za a yi sulhu tsakanin shi da annabi ai kaga lokacin kama gemun annabi yayi saboda kai sai yake kama gemun annabi duk sa'ilin da zai magana wa fil galib innahu yasna'u zalika an-nadhiru bin nadhiri amma bisa al'ada ba za ka kama gemun mutum ba sai fa idan sa'anka ne sai idan shekarunku ya zo daya kamar misali yaro yana magana da tsoho ba zai kama gemunsa ba kaga ya zama raini amma idan sa'a ne kamar misali mu shekarunku daya kai tsoho ne shi tsoho ne ya kama gemunka kaga babu raini a ciki to wannan shi yasa wanda ke tsare da manzon Allah shi kuma shine Al-Mughira bin Shu'ba. Duk sa'ilin da Urwatu bin Mas'udin ya kama gemun manzon Allah, shi kuma Al-Mughira bin Shu'ba sai ya buge hannu. Shi a ganinsa, ai, Urwatu ba sa'an manzon Allah ba ne. Saboda haka dan me zai kama gemun manzon Allah? To wannan abu ya bata ma shi Urwatu bin Mas'udin, ya bata masa rai, kuma ga shi dan kaninsa ne ma. Kaga kenan Al-Mughira bin Shu'ba, shi Urwatu bin Mas'udin babbansa ne. Babbansa ne, wato dan ta wajen ta gefen mahaifinsa. Kabilarsu daya. To sannan kuma akwai wata tsiyama da shi Al-Mughira ya aikata, saboda ya taba hada tafiya. Ya hada tafiya da wasu mutane a fil jahiliya, kafin ya musulunta kenan. Ana cikin tafiyar ya bari sun yi bacci, faqatalahum, ya dauki makami ya kashe su gaba daya, sai ya kwashe dukiyansu. Kaga ya zama dan fashi. To amma da ya ɗebe dukiyansu daidai wannan gaban, sai hasken imani ya shiga ransa, bai tsaya ko ina ba sai Madina. Yana zuwa ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce, ya Rasulullah, na zo ne in karbi musulunci, amma ga labari na. Sai manzo Allah ya ce, to dama abu biyu ne ka zo da shi, ammal islam fa aqbal, musuluncin da ka zo kake neman za ka karba, wannan na yadda. Manzo Allah ya bashi kalmar shahada. Sai Annabi ya ce, wa ammal malu, amma dukiyar waɗannan da ka kashe ka kwace, falastu minhu fi shay'in, wannan babu ruwana da shi. To wannan al'amari ya tsananta shine wanda ya biya masa wannan hakkin, shine babban nasa Urwatu bin Mas'udin, wanda ya taho yana wakiltan Qurayshawa, za a yi sulhu da tsakaninsa da manzon Allah, shi ya biya wannan hakkokin. To sai ga yaron yana buge mar hannu, Al-Mughira bin Shu'ba, in ya kama gemun Annabi sai ya buge, sai ce, tab, kaga cin amana. Ce, kaga cin amana, yaron da ni na biya maka ha'inci, shi da zaka buge mun hannu ina taba gemun Annabi? Kama duk da haka shi manzon Allah bai tanka ba, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saboda saukin hali. To bayan an gama rubuta sulhu, Urwatu bin Mas'udin yana ta lura da majalisin Annabi Muhammad. Inna Urwata ja'ala yarmuqu ashaban nabiy bi aynayhi, lokacin da ake rubuta sulhu, sai yana ta kallon sahabban manzon Allah, yana ta kallo da irin halinsu da take-takensu, yana ta lura da su. Saboda haka a lokacin da ya koma wajen Qurayshawa, an gama shirye sulhu, da ya zo sai ya ce musu, fa wallahi, na rantse muku da Allah, mata na kama Rasulullah nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu, na ga wasu irin mutanen da ban taba ganin su ba, idan Muhammadu yayi kaki ya tofa, ba zai fada a ƙasa ba sai a tafin hannun wani. Yake gaya mutanen Makka, wanda aka tare tofinsa, kana tsammani ya za a kyale jininsa ya zuba? Kaki na manzon Allah idan yayi ya tofar, wallahi kakin ba zai fadi ba, face a hannun wani, fadalaka biha wajhahu wa jildahu, kuma haka zai mulke wannan kakin, ya shafa ma fuskarsa, ya shafa ma jikinsa, saboda fatan ya dace da albarka wanda ke tare da manzon Allah. Urwatu ya ce, na lura da wannan. Wa idha amarahum, idan Annabi ya bada umarni, ibtadaru amrahu, suna rige-rige ta wajen bin umarnin manzon Allah. Yana gaya wa mutanen Makka, wa idha tawadda'a, kuma na lura da Muhammadu idan yayi alwala, kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, ragowar ruwan alwalan, wallahi kusan dambe za a yi tsakanin sahabbai, ragowar ruwan, kowa yana neman ya zama shi zai dauka. Wa idha takallama, idan Annabi zai yi magana, khafadu aswatahum indahu, to duk wani mai murya fa zai sassauta muryarsa. Wa ma yuhidduna ilayhi an-nazara, kuma duk sa'ilin da Annabi zai yi huduba, ba ka kallon sahabban nan ka ga mutum daya wanda ya kura wa annabi idanu yake kura wa annabi idanu kowannan su ya sun koyar da kai ta'ziman lahu saboda girmamawa ga manzon Allah saboda ka urwa da ya tafi ya samu Qurayshawa yace to mun yi sulhu da Muhammadu kunji kunji amma wallahi laqad wafattu alal muluki ina muku rantsuwa da Allah kun san dai ni mai kudi ne mai babban mutum ne suka ce na samu isa ga manyan masu mulkin duniya duk wani babban sarki da yake ji ake ji da shi a duniya na samu ganin shi Urwatu bin Mas'udin yace wa wafattu ala Kaisara wa Kisra wadanda suka fi karfi a duniya shine kaman Kaisar kaman Kisra wato sarkin Rum da sarkin Farisa wa Najashi da sarkin Habasha sai yace wallahi in ra'aytu malikan qattu ban taba ganin wani mai mulki ba tu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada yanda sahabban annabi suke girmama annabi Muhammad ban taba ganin mai mulkin da talakawansa ko fadawarsa suke girmama shi irin wannan girmamawar ba yace yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzibu ashabu Muhammadin Muhammada wallahi yace to ni ga abubuwan da na gani ya gaya musu in annabi yayi kaki ya tofar kaza kaza sai a karshe yake ba su shawara yace musu ni a gani na shi Muhammadu din nan kad araba alaikum khuttata rushdin ya nuna muku wani tsari wannan tsarin akwai shari'a a tare da shi faqbaluhu saboda haka ku karbi wannan shari'a kaga fa shine aka wakilta wanda da shine manzon Allah ya yarjejeniya aka rubuta amma da ya taho ga shawarar da ya ba su yace ni ina gani tsari da annabi ya zo muku da shi tsari ne na shari'a ku karba wannan zaka ganshi a littafan tarihi kamar siratu ibn hisham a juz'i na shafi 389 kamar al-bidayatu wan nihaya na ibn kasir mujallad na shafi 317 kaga ya fada musu gaskiya shi wannan mutumin ba shi da cin amana to abin da ya faru yana barin su da ya koma gida sai ya kasa nutsuwa ya tabbatar manzon Allah gaskiya ne ya kasa nutsuwa fa kharaja ila rasulullah sai ya bar gida sai ya taho madina lokacin manzon Allah ya riga ya koma madina to wannan yazo ta labarin da aka samu kamar ta hanyoyi daban-daban akwai hanyar Urwatu bin Zubair yace lamma atan nasal hajj sanata 90 bayan mutane ba wannan shekarar ba a riwaya guda kenan kamar ta Urwa akwai kuma riwaya da tazo a daidai wannan lokaci ya kasance Urwatu bin Mas'udin ya tashi yazo ya samu manzon Allah a garin Madina yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam fasta'adhana bayan ya musulunta ya zo har Madina ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kalmar shahada bayan ya karbi kalmar shahada sai ya ce ya rasulullah ina so ka min izini an yarji'a ila qaumihi zan koma gida zai koma Ta'ifa sai manzon Allah ya ce a inni akhafu an yaqtuluka ina tsoron za su kashe ka manzon Allah ya ce ina tsoron ba za su barka ba za su kashe ka mutanen Ta'ifa karkamanta Annabi da kansa tun bai hijira ba inda ya fara tafiya Ta'ifa ne suka jajjefe shi suka wulakanta manzon Allah Annabi ya ce karkaje sai ya ce lawaja duni na iman ma aikazuni ya rasulullah mutanen Ta'ifa suna girmama ni inda za su tarar da ni ina bacci babu wanda zai tada ni ba za su farkar da ni ba saboda girmamawa da suke min to akwai riwayar da ta zo sun masta'adhana fil khuruj ila qaumihi yad'uhum ila al-islam ya zo madina ya musulunta sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kamin izini in koma Ta'ifa in kira mutanen nan zuwa ga addinin musulunci sai annabi ya ce izan qatiluka wadannan mutanen za su kashe ka kala sai ya ce la ba za su kashe ni ba ana ahabbu ilaihim min abkari auladihim sun fi so na akan kananan yaran raƙuman su saboda mutane sun fi son yaran raƙuma akan manyan yace waɗannan kananan raƙuma wato mutanen Ta'ifa sun fi so na akan su kaga yana nuna ma annabi kenan mutanen Ta'ifa ba su iya kashe shi ba ana nan ya sake zuwa ya samu annabi kuma sta'azana husaniyan ya rasulullah kamin izini in je Ta'ifa in kira su zuwa ga addinin musulunci manzon Allah ya sake bashi amsa bai hakura ba ya sake zuwa karo na uku ya rasulullah kai min izini fil khuruj ila qaumi ad'uhum ila islam in koma ga jama'a ta in kira su zuwa ga addinin musulunci to tunda annabi ya mar gargadi daya biyu bai bari ba ya kai na uku sai manzon Allah ya ce in shi'ita fakhruj in kaga dama ka je kaga ko a hakan ma akwai abin da annabi ya sani wanda shi bai sani ba shi yasa bai ce ka je ba sai ya ce in kaga dama ka je amma dai amsan nan ta annabi ta farko ita ce kuma wannan shi yake nuna cewar duk sa'ilin da annabi ya nuna a'a to ga mai hankali ya yarda domin idan ka saba to sai ranka ya baci fa kharaja ila ta'ifi saboda haka sai urwatu bin mas'udin ya fita ya dawo gida yana dawowa gida fa kadima isha'an ya iso da yamma fa dakala manzilahu ya shiga gidansa saboda haka iyalai da ƴan uwa aka ringa zuwa qaumuhu suna zuwa gaida shi saboda yayi kwana biyu baya nan ba san inda ya tafi ba saboda haka in sun zo sai amar gaisuwa irin ta jahiliya sai ya ce musu a'a alaikum bi tahiyyati ahlil janna wannan gaisuwa ba irin ta za a yi min ba ku rika yin gaisuwa ta ƴan aljanna sai suka ce wanne ne gaisuwar aljanna sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ku daina min gaisuwa ta al'ada gaisuwar ƴan aljanna za ku yi min to daga nan sai ya buɗe ƙofa da kaga ai ban san ina ne aljanna ba ban san sallama ba to ya buɗe ƙofa ya ringa kiran su zuwa ga addinin musulunci a wannan daren fa kharaju min indihi ya zama duk wanda zai bar gidan yana bari rai a ɓace ya atamiruna bihi wasu ma makiya daga wannan lokaci suka fara shirin ya za mu kashe shi falamma tala alfajr har alfajr yake to da asuba ta yi a matsayinka na musulmi ai kaga ya kamata ka kira sallah awfa ala gurfa gurfatallahu saboda ka sai dubi wani ɗakin sa wanda yake ya fi tsawo bene da ya hau fa azzana sai ya kwala kiran sallah magarib ya kwala kiran sallah duk gari aka jiga kuma kiran sallan da ake ji wai labarinsa a madina yanzu gashi nan a ta'ifa to wani bakin kafiri sai ya shiga gida ya ɗauko kwari da baka daga can ya yi saitin urwa sai ya harbo shi to nan suka harbe shi yana yake cewa fa kharajat saqifun min kullin nahiya a lokacin da yake kiran sallah duk garin kafirai gaba ɗaya sun daina bacci kowa fitowa yake saboda ya ji tashin hankali ya za a kira sallah a garin nan ka san kafiri bai son kiran sallah ba ya so faramahu rajulun sai wani mutum ya harbe shi min bani malik ana kiransa ausu bin aufin fa asaba akhalahu yana harbo shi sai ya samu babban jijiya wanda ta hada zuciya da jiki saboda ka jini ya tsinke ya dinga zuba dama idan aka harbi irin wannan jijiyar to mutum kwanansa ya kare fa asaba akhalahu falam yarqu damuhu saboda ka jininsa bai tsaya ba tunda jini bai tsaya ba kuma duk gari an hadu to ka san kafirai a daidai wannan lokacin kuma sai kabilanci ya taso ƴan uwansa sai suka ce okay wato saboda dan uwanmu ne shine kai ka dauko ki ka harbe shi to sai dai ayi wanda za a yi to kaga rigima za ta kaure tsakanin kabilun su ya su amma akan kafirci to da aka fara hayaniya kuma shi yana kwance bai ma mutum ba bai ma riga ya mutu ba ya ji akwai wani daga cikin ƴan uwansa ana ce mar gailan bin salama kinana bin abdiyalai da alhakan bin amrin an fara samun sabani tsakaninsu da wanda ya harbi urwa akan cewar karshen ta rigima ta kaure a wannan gari saboda haka sai urwatu bin mas'ud ya ce ku zo dukkanku da suka zo yan uwan nasa kafin ya mutu kenan yace laqad tasaddaqtu bidami jini na dinnan aini ne nafi cancantar a bani hakkina to tunda ina da rai nayi sadakar jini na dinnan ga mutumin da ya harbe ni wato abin da yake nufi na yafe masa abin da yasa nace na yafe mishi sai yace li asliha bidhalika ilaikum saboda in shirye tsakaninku a garin nan kar a samu sabani a koma ana yaki tsakaninku ya ku wanda kuma duk yan uwa ne sai yace wannan kyauta ce Allah ya min hiya karamatun akramani Allah biha kyauta ce Allah ya min kar ku dauka mutumin nan shi ya ga dama ya harbe ni Allah ne ya min kyauta ban dade da musulunta ba in shiga gidan aljanna Allah ya min karamci wa shahadatan saqaha Allahu ilayya ga mutuwar shahada da Allah ya koro gare ni cikin sauki sai yace abinda nake so idan na mutu idfinuni ma ash-shuhada alladhina qutilu ma rasulillah ku kai gawa ta ku binne ni tare da shahidai sahabbai waɗanda suka yi shahada tare da manzon Allah saboda haka aka binne shi to anan akwai wannan riwayar kenan akwai labarin sai isa ga manzon Allah labarin Urwatu bin Mas'ud sai iso Madina aka zo aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ka ji labarin Urwatu bin Mas'ud ga yanda al'amarin sa ya kare ga abubuwan da suka auku kuma Urwatu bin Mas'ud ga irin maganar da yayi kafin ya rasu kuma kafin ya rasu sai da ya ce wa mutanen sa maza maza ku shirye tawaga ya kirga su yace ku je Madina ku samu Annabi tun manzon Allah bai turo ayari a yaki garin nan ba ya ba su wannan shawara kaga wannan shawara ce mai kyau saboda babu shakka da zaran labari ya iso ga Annabi to maganar Madina maganar Taifa maganar yakan Taifa ya zama tabbas babu makawa to shi Urwatu bai son a samu kisan mutanen garin yana son Allah ya taimaka mutanen garin su musulunta gaba ɗayan su ba tare da an zubar da jini ba lokacin da labari ya iso ga manzon Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace qatluhu ka qatli sahibi yasin manzon Allah yace kisan Urwatu bin Mas'ud kamar kisan ma'abucin suratu yasin ne manzon Allah yace kamar kisa ɗaya ne da'a qaumahu ila Allah ya kira mutanen sa zuwa ga Allah fa kataluhu sai suka kashe shi akwai riwayar da manzon Allah yace masalu urwa masalu sahibi yasin kaji yanda manzon Allah ya kira sunan shi sahibu yasin manzon Allah bai kira shi habibun najari ba yanda annabi ya kira shi kuma wannan akwai malaman hadisi da yawa wadanda sun inganta labarin nan labarin urwatu bin mas'ud gaskiya ne annabi yace a cikin al'ummata misalin wannan mutumin da yake suratu yasin shine misalin urwatu bin mas'ud as-saqafi sai annabi ya ce da'a qaumahu ila Allah ya kira mutanen sa zuwa ga Allah fa kataluhu sai suka kashe shi akwai riwayar da manzon Allah yake cewa ma ashbaha hadha bi sahibi yasin wa yafi kama da labarin mutumin da yazo a suratu yasin kamar Urwatu bin Mas'ud har manzon Allah yana cewa nasaha qaumahu hayyan wa mayita yayi wa mutanen sa nasiha yana da rai yayi musu nasiha a bayan ya mutu kaga Urwatu bin Mas'ud yayi musu nasiha kafin ya mutu da aka harbe shi da kifiya ya san zai mutu kafin ya mutu ya sake nasiha ga mutanen sa sai zaman to labarin su yazo daya wato wannan shi yake nuna mana duk sa'ilin da Allah ya bada labarin wani a cikin alqur'ani mu yi kokari mu kamanta kyawawan halaye na wannan mutumin da Allah madaukake ba mu labarin sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.